This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu kai ke muku magana ta gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a jamhuriyar Niger. Akan radio akan mitoci 22 da 25 akan internet kuma muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaram assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sunana Bello Galadanci ina tare da Ladan Ibrahim a yawa muna fata kun wani lafiya yau juma'a 7 ga watan Agusta zan fara da kanin labaran duniya
to Bello ta kungiya dake nasaba da kungiya ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya musabbabi mutuwar mutane 15 a masallacin dake kasar Saudi Arabia duk da kokarin da shugaba Obama yayi na ganin ya shawo kan majalisar dokokin Amurka musamman masu shakku game da jejene da aka cimma akan makamin nuclear da kasar Iran hakan ya karo da matsala kana kafofin yaɗa labarai na Amurka sun bayyana cewa wasu masu satan bayanai ta duniyar gizo sun samu da ke da mazauni a kasar Russia sun samu nasarar kutsawa cikin rumbun bayanan email na babban shugaban hukumar tsaro ta Pentagon
to Allah sauke kowane irin tanadin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yayi wa yankin Niger Delta ne
We, the people of Ogoni, we are very, very...
Zaku ji martanin da jama'ar wannan yanki suka bayar sannan da yake juma akwai shirin musulunci tushen rayuwa. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama. Wata kungiya da ke nasaba da kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya musabbabi mun kashe mutane 15 a masallacin da ke kasar Saudiya. Wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallaci jami'an tsaro ne kungiyar wadda ta kira kanta Hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan kungiyar dai tana bayani ne a cikin shafin ta na sakon Twitter a wayoyi kadan da dan wani kunan bakin wake ya fasa bomb din da yake dauke da shi a wani masallacin da ke kudancin birnin Abha birnin na Abha dai yana kusa da bakin iyakar kasar Saudi Arabia ne ta kudancin bakin iyakanta da Yemen wanda yaki ya daidaita sai dai kwamitin tsaro ta majalisar dinkin duniya ta fitar da wani sanarwar da ta bayar ta yi Allah wadare da wannan harin kuma ta ce wajibi ne a miƙe tsaye domin ganin an ganin bayan kungiyar ta ISIS
duk da irin kokarin da shugaba Obama yayi na ganin ya shawo kan ƴan majalisar dokokin Amurka musamman masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma akan makaman nuclear Iran to hakan fa yayi karo da matsala domin ɗaya daga cikin manya-manya masu dasawa shugaban wato masu dasawa da shugaban Senator Chuck Schumer Ya professori ya soki wannan batu. An jiyo sanatan yana cewa biyo bayan nazari da tunani mai zurfi ya yanke hukuncin ya soki limirin wannan kuduri ta hanyar jefa kuri'a rakin amincewa. Sai dai Senator Schumer wanda yake wakilta wata mazaba daga jihar New York. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan sanatoci Yahudawa kuma ya bada sanarwar wannan matakin ne nasa jim kadan bayan da dan majalisar wakilai da ke sahun gaba a jam'iyyar Democrat wanda shi ma ba Yahudi ne wato Elliot Angel daga jihar ta New York ya fitar da sanarwar nuna kyamarsa ga wannan shiri sai dai sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda shine jagoran wannan yarjejeniya ya ce sa kafa a yi fatali da wannan shirin ba shine abin yi ba domin saboda gaba Kerry na magana ne a taron manema labarai a ran garden da yake yanzu haka a kasashen kudu maso gabashin Asia.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar Amurka sun bayyana cewa wasu masu satan bayanai ta duniyar gizo da suke da mazauni a ƙasar Russia sun samu nasarar kutsawa cikin rumbun bayanan email. Na babban shugaban hukumar tsaro ta Pentagon abinda ya sa a kulla wannan matattaran bayanai har na tsawon sati biyu waɗannan kafofin yaɗa labarai sun ambato wani babban jami'in hukumar na tabbatar da aukon wannan aika-aikan kafar yaɗa labarai ta NBC ita ce ta fara bararan wannan batu sai dai abinda bata tantance ba shine ko wannan aikin gwamnati ne ko kuma na wani mutum guda ko kuma gungun mutane wannan harin da ya faru ne tun a ranar 25 ga watan jiya kuma ya shafi ma'aikatar hukumar hasu kusan 4,000 sai dai bayanan sun ce ba wani bayanai muhimmi da aka sace ko kuma aka yi wani abu da shi amma dai ma'aikatar ta Pentagon ta kulle wannan rumbun tattara bayanai a lokacin da ake gudanar da bincike wasu jami'an ƙasar Amurka sun bayyana a kwanan baya cewa a cikin yan kwanakin da su gabata kusan ma'aikatan Amurka miliyan 21 aka samu kaiwa ga bayanan su na rumbun adana bayanai wanda ake tuhuman cewa kasar China na da hannu a cikin wannan al'amari.
Jama'a mahukunta a kasar Taiwan yanzu haka sun kulle makarantu da ofisoshi yayin da dabban jama'a suka yi hijira yau din nan domin gudun kai iskan nan mai tsananin gaske ta ratsa da su. Yanzu haka dai bincike ya nuna cewa za a yi mummunar guguwa da yammacin yau wadda za ta kai har zuwa safiyar gobe Asabar tare da ruwa mai karfin gaske. Jami'an suka ce yanzu haka dai iska ɗan kaɗan ɗin da aka yi ya yi dalilin mutuwar wata yarinya 'yar shekaru 8 kana wani mutum guda ɗaya ya ɓace. Da tsakiyar ranar yau ne a lokacin suna can aka samu iska da ta kai tsawon kilomita 173. Abinda masu nazarin yanayi suka ce za ta wuce wannan matsayi zuwa ɗan anjima.
Mashahurin mai kuɗin nan wanda sananne ne a harkokin gidaje Donald Trump shine ya zama tauraro a cikin 'yan takara 10 na farko na 'yan jam'iyyar ta Republican a muharar da suka yi jiya Alhamis na yunkurin shiga fafatawan zaben shugabancin Amurka wanda za a yi a shekara mai zuwa idan Rabbana ya kai mu. Wannan ɗan talikin dai shine shida wasu 'yan takara 9 suka fafata a Cleveland da ke Ohio wanda wannan ya baiwa 'yan jam'iyyar su damar ganin shin wane ne abin zaɓa ya rike tutar su na takara kafin watanni 6 masu zuwa wanda za a gudanar a jihar Iowa. Trump wanda aka sani gwanin magana ne musamman a talabijin an tambaye shi kaddara bai samu tsayawa takara ba karkashin jam'iyyar Star Republican ko zai tsaya a matsayin dan takara mai cin gashin kansa sai ya ce ba zai yanke hukunci ba a halin yanzu nan. Haka kuma Trump din ya ƙi roƙi mata ahuwa na kalaman batanci da yawa game da su na kiran su manyan aladu da karnuka. Yace babban matsalar Amurka shine harkokin demokradiyyanta na tafiya tsaf kuma shi ma baya da lokacin yin gyara akan wannan batu domin ita kanta kasar ba ta da wannan lokaci.
Labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da ɗaukar matakin gaggawa na aiwatar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na tsaftace muhalli a yankin Niger Delta. To ko wani irin martani jama'a wannan yanki suka bayar game da wannan mataki? Ga makilin muryar Amurka Lamid Abubakar da ci gaban labari.
Wannan umurnin dai ya sa masu ruwa da tsaki a aikin sun fara yunkuri domin ganin aikin ya gudana. Aikin kuma da aka nunar zai dauke shekaru 30 kamin a kammala shi. Bisa la'akari dai da wannan ayyanarwa ta gwamnatin Najeriya kan fara aikin gyaran muhalli na al'ummar yankin Ogoni da ke fuskantar yanayi na gurbatan muhalli sun bayyana ra'ayoyinsu kan gabar da aka cimma kamar haka.
We the people of Ogoni, we are very very happy.
Wannan kuwa yana cewa ne sunana Mr. Kiki, ni dan yankin kabilar Ogoni ne kuma mu jama'ar Ogoni muna cike da farin ciki matuka kuma mun dade muna kururuwar neman hakan tsawon lokaci. Dan yankin mu da yayi shugaban kasa ya kasa aiwatar da hakan, gaskiya muna murna da gwamnatin Muhammadu Buhari. Shi kuwa wannan yace,
I have to commend President Buhari.
Yana cewa ne dole in yabawa shugaba Buhari akan wannan aiki domin rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya dade yana yawo a kasar domin gudanar da aikin. Dama shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi muna alƙawalin haka a yakin sa na neman zabe. Shi kuma wannan dake da suna Sobari yace,
My name is Sobari. This is a welcome development.
Yana cewa ne wannan mataki na gyaran muhalli a yankin mu na Niger Delta abin marhabin ne. Wannan kuwa da bai ambaci sunansa ba yace,
I must say that this is one of the most pragmatic.
Yana cewa ne wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka shine kusan babban al'amari da kan sauya rayuwar jama'a wannan yanki namu na Ogoni da ma Niger Delta baki daya. Wannan kuwa yace, yana cewa ne a gaskiya na ji dadin wannan mataki na gyaran muhalli. Wannan kuma ya tabbatar da cewa shugaba Buhari ba mai kabilanci bane. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Sannu Muhammad Sakkwato Kyaptun. Mohammed Zakwato Mama.
Sanma Mohammed Zakwato Jabtu.
And I Anje Bakin Daga Mudin Anje Bakin Pama Gahan Sashi Nawalichi Gahan Sashi Nayao Nay Malam Mama Zakwato Jabtu Bekwan Taba Bedu Kaba Yariki Sanda
Madala a gaida marigayi Dr. Mamman Shata. Jama'a yayin da al'ummomin garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke komawa, to yanzu haka wata sabuwa ta kunno na rashin samun tallafi daga hukumomin agaji, inda kawo yanzu su al'ummomin ke cewa ko kwandala ba samu ba. Wannan kuma na zuwa ne yayin da gwamnatin tarayya ke ba da biliyan 5 ga kwamitin asusun TY Danjuma na tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, yayin da bangare guda kuma Bankin Duniya da ma gwamnatin Amurka ke ba da nasu gudunmuwa. Ga ci gaban wannan labari daga wakilin murya Amurka a birnin Yola, Ibrahim Abdulaziz.
Kafin ma hare-haren Boko Haram da aka kai gartagari ne da ke da hada-hadar jama'a da kuma ci gaba a yankin Mincika da ke arewacin jihar Adamawa, to sai dai kuma yanzu fa ba haka zancen yake ba, kuma cikin taka tsantsanni da wasu 'yan jarida mun lega garin da yanzu al'umman take cikin mawuyacin hali na rashin samun tallafi. Alhaji Baba Muhammad da kuma Mr. Peter Zira bisa ga dukkan alamu ba za su taɓa mancewa da halin da suka tsinci kansu a yanzu ba.
Ina cikin hali kunci, dalili kuma duk taimako da gwamnati take bayarwa ba mu taɓa gani komai ba, kuma ko ne mana ko mu ne ma wanda aka taɓa kashe mutane fiye da 20 a take yankan Rago, gidaje fiye da 100 an koko ne. Wasu gudu Cameroon an sake korinsu, mun kusan wata a cikin duwatsu ruwa da ke muke samu, har yanzu kuma ba mu taɓa gani ko ni'ima ne ko World Bank ne ko ina bai ba mu taimako ba.
Yanzu me kuke so gwamnati ta yi?
Gwamnati ta ba mu tsaro, ta ba mu taimako da take taimako waɗansu 'yan uwanmu.
So muna kira ga gwamnati ta je ta gani wannan abun da muke faɗa ma 'yan jarida, because ita ne take gayawa gwamnati halin da talaka take ciki. Dun ni da sauran 'yan wani ba mu isa mu je office na gwamnati, ku 'yan jarida ku ne za ku faɗa wa gwamnati ga abun da talaka take ciki. Shi yasa muke kiran fourth arms of government.
Hukumomin ba da agaji dai kan yi ikirarin tallafawa irin waɗannan al'ummo da yanzu ke komawa garuruwansu da aka kwato, kamar yadda babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya Nema a jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello ke cewa,
tun lokacin wannan abun da ya faru Nema tana iya gurgurun ta wurin taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su bukata wurin tufa na sawa da abin nan. Abin da Nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin sawa, tufa na sawa again da katifu, wanda in lomo samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a ba da shi a distributing word by word tare da sa'idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar Red Cross da muke aiki tare da su.
To sai dai kuma wakilan waɗannan al'ummu na fa cewa ba haka ma zancen yake ba. Honorable Adamu Kamale da ke wakiltar kananan hukumomin Mincika da Madagali a majalisar wakilai ya ce yanzu haka ma fa batun na gaban majalisa.
Duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurin kankara, yawancin suna tsayawa a gari. Mu dai yanzu za mu tabbatar idan akwai abu da gwamnati zai kawo dole ne sai kowane kankara ta samu, domin masu wahala nan inda yanzu ana karanci abinci, ana karanci ruwan sha, kuma ba filikon ce masu yawa a kauyuka ne so sabinda haka zamu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin Ankara ba zai tsaya kawai a birni ba
wannan kuma na zuwa ne yayin da kwamitin Tiwa Dan Juma ke soma aikin tada komadar al'ummun da hare-haren Boko Haram ya shafa wanda kuma fata shine Allah sa ake tunawa da irin waɗannan al'ummu Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC a gogon makarfe 11 na rana da mintuna 16 rundunar ƴan sandan jihar Oyo ta samu nasarar ganowa da kuma kama wasu mutane da suka yi lalata ko ince suka lalata wasu manoma amfanin gona na miliyoyin nerori a garin Igaga a karamar hukumar Ayete da ke jihar Oyo Hassan Umar Tambol wakilin murya Amurka ne a birnin Ibadan kuma na dauke da ci gaba wannan labarin
Alhaji Muhammad Musa Katsina shine commissioner ɗan sanda na jihar Oyo.
Na ji har wajen kuma na gano mu kaina hectare 111 ne wanda suka bata kuma masara har sun yi goyo da sauran su da wake da sauran da abin amfani.
Kamar da doya,
doya da sauran su duka suka shiga da tractor akai wannan balla. To cikin dare akai wannan abu. Allah ya sa shi mai ngon kauyen ya taimaka kwarai mun gano wanda suka yi wannan abu. Sun zo mun kamo su, sun zo gabana kuma sun amince cewa suka wannan abu
to ko ne dalili suka basuwa da yasa suka yi wannan banna
dalili ne ba wani hujja mai karfi anan don cewa suka yi ai wannan hilin nasu ne to kaga in fili naka ne ya ka tabbaci har aka shiga kowanne shekara sai su wannan aikin da suka yi wannan ba yau suka fara aikin nan ba ina tsammanin fili wajen shekaru 15 suna wannan waje ne da gwamnati ta kebe na wannan aikira farm settlement inda ake danne hilani da manoma duk suna wannan waje to wannan kari ba san abinda ya shiga kawo nan wayannan mutane ba suka je suka aikata wannan balla to godiya da muka yi da shine manyan da tawon garin sun ba ɗan sanda haɗin kai kwarai mun gano mutane ne wayanda suka haddasa wannan abu manyan mutane ne su hudu mun kama su mun yi bincike mun samu shaidan cewa lalle su aikata wannan wanda aka sha banna cikin ganganci to yanzu magana ake mun kai su kotu an kai su gidan yari kuma case file din mun kai ma DPP don su ba da shawara
ranka dare kun taba samun irin wannan
kani dai ina zaman tun da fara wannan ake ba ta ga irin wannan banna ba abin da tashi hankali to abin da ma ya saki abin ga kwanan su uku suna wannan banna to su manoman sun jinkiri kwarai wajen neman gudunmuwa wajen hukuma ba su gaya mana ba sai da aka gama komi da komi ina zamanin tsoro da sauran su yanzu da nake na tura unit na mobile daya da kuma su wayannan ɗan sanda na da nake kira ambush code suna wannan kauye suna sintiri to ba za su ba wannan kauye ba sai an ga cewa zaman lafiya ya samu
kawans dai ba samu wata hatsaniya ba wurin ko
babu
kuma waɗanda aka yi wa barnar sun yi ƙarin haske a game da barnar
sunana Ibrahim Muhammad kana cikin waɗanda aka lalata ma waton gonaki ko ina daga cikin su ni ma ina daga cikin waɗanda aka lalata musu gonaki
kamar da me ne kuka noma a waɗannan gonaki da aka lalata
to a takaice dai waɗanda muka yi nome a wurin suna da yawa amma waɗanda suka fi girma da muhimmanci shine noman masara da dawa da doya
idan ka kissa hasarar da kai ta kai kamar ta nawa
to a takaice dai in an yi complete abunda asaran da aka yi anan gaba daya akalla ba aka sarrafa ba inda za a kissa abunda aka kace a wurin da abunda ake irdado za a samu a wurin ko zai kaza miliyan 30 da wani abu
sunana na Ardo Haruna
dami yi kai hasara a wannan gona
na yi asara masara dawa doya
idan ka kissa hasarar da kai ta kai kamar ta nawa
zai kai kamar miliyan 6 ma dai a yanki na ba amma inda jama'a na miliyan 30
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Thank you.
madada a gaida Hassan Umar Tambol. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya jalal wal ikrami.
Haƙoƙin mata a musulunci
tana yawo, wannan ya gaisa da ita, wannan yayi nan da ita, wannan fasikanci ne.
Shirinmu na yau kenan.
Ba ta da nono Allah shi ka fi da diyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai.
Jama'a sarama, assalamu alaikum. Shin wani irin tanadi addinin musulunci ya yi wa mata ne dangane da haƙoƙinsu? Imam Shehu Muhammad na babban masallacin Abuja ya yi wa wakilin murya Amurka Nasir Adamul Hikaya ƙarin bayani.
Mata a musulunci ai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana cikin ayyuka, ba cewa aka yi kawai ta zauna ba aiki ba, amma akwai tsari, akwai yanda musulunci ya tsara, bayan da waɗanda maƙiya Allah suke kiranta yanzu kawai ta fito ta zama ballagaza a titi tana yawo, wannan ya gaisa da ita, wannan yayi nan da ita, wannan fasikanci ne. Amma in an yi tsari na musulunci, dama mata su ya kamata su koyar da mata, su ya kamata su nuna musu addini, matukar sun sani.
An shi kana zuwa Saudi Arabia nan, kana gani yadda matan Najeriya ke gudanar da harkokinsu a tsawon shekaru. Shin wannan aiki hajin yana sa suna gyara ɗabi'unsu, ko kuma har yanzu da sauran aiki ne ja a gaba?
To gaskiya akwai aiki, wasu suna gyarawa ba tare an zama ɗaya ba, amma da yawa gaskiya akwai aiki, saboda da yawa suna tafiya aikin hajin nan ba tare sun san ina suka je ba, ba tare sun san meye ma'anar aikin haji ba. Ana zuwa aikin haji ne don a gyaru, a ƙara kusanci da Allah, ba don a ƙara watsewa, a ƙara shiga duniya ba.
Waɗanne matakai kamata a ɗauka domin ya zama in an gama ce musulma daga Najeriya a ce lalle ta fito ne daga wata ƙasa mai tarihi irin addinin musulunci?
To gaskiya matakan ya kamata a soma su daga gida, saboda yanda aka wa mutum tarbiya, da yanda abin da ya shafi mijin mata in tana da shi, ko mahaifinta in tana da shi, ko wani mai kula da ita, irin abin da ya shuka ta, ya gina ta, haka za ta fito. Mata Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ta tana da kunya, kuma tana ɗaukan dai irin tarbiya da aka bata. Don haka kira ne ga iyaye da mazaje da duk wanda Allah ya ɗora mishi nauyi, tun daga gida mu yi ƙoƙari mu sa suna fita irin ta musulunci, mu koya musu ɗabi'un musulunci, sa'annan mu raba su da abubuwa wanda suke sun fito sabbi, wanda yake za su ɗauki hankulansu daga kan addini. Iyaye su lura da irin abubuwan da 'ya'yansu, musamman intanet ɗin nan, waje ne wanda yake musiba ce babba ta fito. Za ka ga yaro ya koyi batsa a ciki, mata ta koyi tsiraici a ciki, abubuwa da yawa. Suna ganin waɗanda ba musulmi ba, wannan riga, wannan ɗinki ya fito za a yi, ba haka ba ne. Mata ta sani rayuwarta a duniya rayuwa ce ta addini. Tana rayuwa ne don mai don ta koma wajen Allah, ta shiga aljanna. In ba ta bi Allah ba kuwa akwai matsala. Allah kiyaye.
Cikin jawabinka inda ka kawo da can ma an ɗauka kawai mace kamar aikinta shi ne kawai ta kula da miji, ta kula da maza ne, wato musamman macin an yi aurenta. Ya nuna kenan addinin musulunci da ake ganin wasu suna cewa na gallazawa mata, ba hakan ba?
Addinin musulunci babu addini da yawa mace gata tun da aka yi duniya har ƙarshen ta irin addinin musulunci. Duk idan ka bibi rayuwar Turawa da rayuwar sauran ƙabilu, za ka ga musgunawa mata ne a ciki. Addinin musulunci shi ne ya ba wa mata ‘yanci, ya ba ta dama na ta mallaki dukiya, ta yi mu’amala, amma a ƙarƙashin shari’arsa, a ƙarƙashin kiyaye dokokin Allah. Wannan shi ne.
Madalla a gaida Nasiru. Wannan shiri na musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, abinda muka tanada kenan wannan juma, sai wata juma in Allah ya so yadda, za mu sake dawowa da wani sabon shirin.
Allah shi ka ci dadiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai.
A duk lokacin da ake so za a samu waɗannan shirye-shiryen namu akan shafin www.voahausa.com ko kuma www.sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Lallai yabon goni ya zama dole. Ya kamata a yaba wa gwamnatin Baba Buhari ganin yadda ƙasa da watanni uku da hawa madafin iko, amma sai gashi abubuwa sun fara daidaita musamman tsaro da wutar lantarki. Abun sai godiya. Baba Buhari, talakawa na godiya. Sako daga Sale Shehu Shahada Damban Bauchi. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta soke izinin duk wanda ya mallaki dukiyar talakawan Najeriya, walau rijiyar man fetur ko kuma waɗansu kadarori makamantan haka. Sako daga Badamasi Aliyu rijiyar Lemo Kano. Ita kuma Sada Sa'idu Daura cewa ta yi hakika rushe gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba da gwamnatin Kaduna take yi, musamman wanda aka cinye filayen makarantu da asibitoci yayi daidai. Amma sai dai kash, hakan ya saka dimbin jama'a cikin mawuyacin hali. Da fatan gwamnatin jihar Kaduna za ta biya jama'a da aka rusa musu gidajensu domin su sayi wasu. Hakika turo da 'yan Afirka ke yi zuwa Turai, abin Allah wadai ne. Gani yadda 'yan Afirka ke rasa layukansu a tekun Baharen da ke Turai, Hausawa dai sun ce kukan kurciya ma jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in yi Allah wadai da harin kuna bakin waken da aka kai a wani masallaci a Saudiya. Tabbas wannan abin takeici ne. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikata kuma Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, tarayyar Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari, Allah ya ƙara maka nasarar yaƙi da ɓarayin biru da suka tsaya ta ƙasarmu. Mu talakawa muna baka cikakken goyon baya da kuma taya ka addu'ar samun nasara kan waɗannan, domin nasara ce ba wai gare ka kaɗai ba. Nasara ce ga dukkan talakawan Najeriya da kuma duk wanda ya san ciwon kansa. Sako daga Aliyu Usman, taka lafiya birnin Kebbi. Daga ƙarshe sai sakon Adam A. Adam, garkuwar matasan jihar Yobe, wanda ya ce ko shakka babu dakatar da bayar da taimakon gaggawa ga marasa lafiya da likitoci suka yi a ƙasar Ghana. A ci gaba da yajin aiki da suke yi, sakamakon gwamnati ta ƙi biya musu buƙatunsu. Tabbas wannan ya jefa majinyata cikin halin tsaka mai wuya. Da fatan gwamnatin Ghana za ta tausaya wajen ganin ta sasanta da su domin su koma bakin aikinsu don kulawa da rayuwar al'umma.
To madalla, kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Wata kungiya da ke nasaba da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya, wanda ya yi musabbabin kashe mutane 15 a masallacin da ke ƙasar Saudiya, wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallacin jami'an tsaro ne. Kungiyar wadda ta kira kanta Hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan. Kungiyar dai tana bayani ne a cikin shafinta na saƙon Twitter a wuri kaɗan bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya fasa bom ɗin da yake ɗauke da shi. Duk da irin kokarin da shugaba Obama yi, na ganin ya shawo kan 'yan majalisar dokokin Amurka, musamman masu shakku game da rijejeniyar da aka cimma akan makamin nukiliya da ƙasar Iran. Hakan ya yi karo da cikas, domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaban, wato Senator Chuck Schumer, ya fito sarari ya soki wannan batu.
To ma da takaitattun labaran duniyan kenan jama'a. Abin da muke da shi a wannan lokaci kenan, amma ku kuni saboda Jamila da Sarfilu suna nan san kawo shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Ladan da ya kawo labaran duniya, da kuma Julie Lethes Gresham ta tada sauti ta ba da umarni, sai injiniyan mu Suleiman Tarawali. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima.